shi Ramadan ni'ima ce. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna wata shida kan isowar Ramadan, suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da su Ramadan ba dan komai ba, dan su samu falala da yake cikin ta, rahama, gafara, da kuma intuwa daga wuta, ga kuma Lailatul Qadri da yake cikin ta. رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بركم دور حكا منا مرحبا دكو أتكين شرم دمك مستاكي أحسن القصص أيو قصة دا متاشي أكلتا قصة تا سيدتنا مريم بنت عمران. سيدتنا مريم بنت عمران أن أنبجيتا أتكين القرآن من جرما أوجا جيدا داما an ambace ta da sunanta, kuma an ambace ta da kissanta zuwa adadi da ya kai 30 da dan wani abu akai. Kissanta mafarinsa ya fara ne a cikin surat Al-Imran, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi Adam da Nuhu da Ala Ibrahim da Ala Imran akan talikai. Wannan yana nuna abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa waɗannan gidaje. Annabi Adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi بحيث يا هلتشيش يا عيسى أبو البشر سنوكما يا باس فللا داما يناتي وأكل سأتكين القرآن من كرمة لوكة لك تنبين إبليس أكمليني دليل ليس بيمس سجد أبا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وما يناتي وأكل ونفخت فيه من روحي. Sannan daga cikin zabin Allah ma annabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci mala'iku da su yi masa sujada. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Sannan daga cikin zabi da Allah ya masa, daga cikin falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tattare da shi, ya sanar da shi al-asma wanda ya gagari mala'iku su zo da wannan da aka tambaye su. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika. Daga cikin kuma falala da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa, ƴaƴansa wanda su ne bil Adama kenan, ya karrama su irin karramawa da yayi su, har ma al-Qur'ani mai girma yana cewa akan su wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sannan kuma annabi Nuhu shi ma yana cikin wannan ayar. Ayar nan ta ambaci cewa annabi Nuhu yana tafiyana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su. Annabi Nuhu ya kasance zabi na Ubangiji ta'ala, kasancewansa farkon manzo da ya tinkari waɗanda suke bauta wa gumaka, bayan fitowar wannan ɗabi'a ta barin hanya, ta kauce wa hanya, ta bauta wa gumaka, ta barin hanya ta tauhidi. Sayyidina Nuhu an ce shi ne farkon manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi domin tahara kasa daga wannan. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya waffaka shi da haƙuri na daban, inda ya kira mutanensa kusan shekaru 950, 1,050 kenan. Sannan kuma daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, ya halakar da qaum nashi da addu'ansa, wanda ya ce rabbi anni maghlubun fantasir fa fatahna abwaba sama'i bima'in munhamir. Kace daga cikin falala da Ubangiji ta'ala ya masa, ya sanya zuri'ansa su ne wanda suka rage bayan wannan teku ta zo ta halakar da duk wanda suka kauce wa hanyar Allah. duk wanda suka bujire wa lamarin Allah. Bayan haka zuri'an annabi Nuhu su ne suka kasance zuri'an da suka rage. Waja'alna zurriyatahu humul warasa. Takaice Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayan yayi maganan sayyidina Ibrahim, yayi maganan zabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi, yayi maganan zabi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa alayensa. Daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa sayyidina Ibrahim, ya zabe sa bi haisu yayi sa khalil nasa ne, sannan kuma ya kasance abul anbiya. In ka kula zuri'an annabawa ko kuma da yawa daga cikin annabawa suna kasancewa ne zuri'a daga gare sa, har ma alqur'ani ya bayyana bayan yayi magana akan Ishaqa da Yaqub sai ya zo ya ce wa min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullum faddalna 'ala al-'alamin. A takaice wannan yana daga cikin falala da Allah subhanahu wa ta'ala yayiwa sayyidina Ibrahim da kuma alayensa. Haka zalika cikin alayen sayyidina Ibrahim akwai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lalle wannan zuri'a ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mata ɗaukaka ta daban kasancewa khatimul anbiya'i wal mursalin, yana daga cikinsu, kasancewa kuma sayyidu waladi Adam, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cikinsu, kasancewa jagora kuma limami na annabawa da manzanni gabaki daya ma ya kasance daga cikinsu, kasancewa wanda ya kasance shine mai liwa alhamd, ya kasance shine mai shafa'a ceto na karshe, sayyidul wujud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ya kasance daga cikinsu. Sai kuma Ali Imran. Idan ana maganan Ali Imran, masu sharhi ko kuma masu tafsiri sun bambanta, duk da ma jamhurinsu sun fi tafiya cewa Ali Imran da ake magana a nan Imran na wato sayyidatuna Maryam, Imran da ya kasance kaka ga Nabiyullah Isa. Domin idan an ce Imran, sayyidina Musa shi ma dan Imran yake. Haka dalika sayyidatuna Maryam ita ma ta kasance bint Imran. To abun da ya kawo iskaliya shine ita sayyidatuna Maryam tana da dan uwa mai suna Haruna, kamar yadda sayyidina Musa bin Imran shi ma yana da dan uwa mai suna Haruna. Haka zalika sayyidina Musa shi ma yana da yar uwa wanda an ce sunanta Maryam yake. Ya wa qalat li ukhtihi qussi, wannan yar uwa da aka ambace ta a nan an ce ita ma sunanta Maryam. To saboda haka duk da ma a ƙarshe dai yawancin malamai sun tafi akan Ali Imran da ake magana akan su a nan, ana maganan Ali Imran wato Imran wanda ya kasance uba ga sayyidatuna Maryam, muji ga sayyidatuna Hanna, mahaifiyar sayyidatuna Maryam, kuma ya kasance kaka ne ga sayyidina Isa alaihi salam. To kisanmu ya shafi Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran, kamar yadda muka faɗa a mafarin wannan halaka, ta kasance an ambace ta so da yawa cikin Alƙur'ani mai girma. A cikin ambatanta da aka yi na sunanta da kuma kissanta da abin da ya shafe ta da talmihi da aka yi a kanta ya kai kusan sau 33. Bugu da ƙari, har ma sura guda aka sammaya da sunanta aka ba ta surat Maryam. Banda haka Ali Imran, surat Ali Imran sura ce da take ɗauke da sunan wato danginsu, sunan gidansu. Mahaifinta shi ne wanda ake kiransa da Imran, mahaifiyarta ana kiranta da Hanna. Kakanninta idan an je can baya an ce salsalanta yana tsayawa ne akan Nabiyullahi Dawud. Sannan kuma ta kasance ko kuma ba mahaifinta, ya kasance limami ne a cikin Baitul Maqdis. yana da manzilan shi, yana da kimarsa. Mahaifiyarta ta kasance mai addini, mai komawa ga Ubangiji Ta'ala. A takace, waɗannan zuri'o'i da aka yi magana a kansu a nan silsila ce ta zuri'a wanda sun tsarkaka, sannan kuma sun kasance masu muwasala cikin ayyuka na ikhlasi, sun kasance masu tauhidin Ubangiji Ta'ala, sannan kuma sun kasance masu aiki bisa abin da wahayi ya zo musu da shi. Imana, in ka ga sun gegefe, wahayi ne ta kai su haka. In sun zo kuma nan, wahayi ne ta jawo su zuwa nan. In sun miƙe can, wahayi ne ta miƙar da su zuwa can. Faɗinsu faɗi ne wanda yake da asali, suna tafiya ne a bisa ma'aunin wahayi. Haka zalika, yinsu ma yana tafiya ne a bisa ma'aunin wahayi. Sun kasance wato masu komawa wa Ubangijinsu, masu roƙon Ubangijinsu da kyawawan kalimomi, kuma sun san lokaci da yake lokaci ne na ijaba. Shi yasa Ubangiji Ta'ala yake cewa, wallahu sami'un alim, bana Allah ya kasance majiyin abin da ake fada na maganganu da ake fada, majiyin abin da suke fada, majiyin addu'o'i da suke yi, suke gabatarwa. Haka zalika, halimun bil af'ali, masanin ayyuka da suke gabatarwa. Kaga, yana jin abin da suke fada, kuma abin da suke fada ya kasance tsarkakakke. Yana ganin abin da suke aikatawa, ya san abin da suke aikatawa, kuma abin da suke aikatawa ya Ubangijinta ta san cewa Ubangiji ne mai jin wato addu'a, mai karban abin bukatun mutum, mai kuma baiwa mutum abin da yake bukata. Ta kai sinnul yasi, bata haifu ba, amma da yake ta san Ubangiji mai yi ne, bata yanke tsammani ba. Imana, shekarunta ya ja har ta kai irin iyaka da ana yanke tsammanin cewa mutum zai iya ya haifu, tunda dai haila ta yanke, ai babu batun haifuwa. Amma kuma da yake imaninta, yakininta da Ubangiji Ta'ala ya kasance yakini ne mai ƙarfi, bata ja baya ba, bata yanke tsammani ba, kuma tana nan tana mai ci gaba da roƙon Ubangiji Ta'ala, tana jiran ta ga yaushe Ubangiji Ta'ala zai biya mata bukatu. Kuma haka ko ake so mumini a koda yaushe ya kasance wajen nema daga Ubangijinsa Ta'ala, wajen sanin cewa Ubangiji in ya aje ka a hanyar roƙo, to lalle-lalle ya baka ne, domin shi ya yi alkawarin cewa duk wanda ya nema zai basa, duk wanda ya yi bukata bukatansa ta biya, duk wanda ya roƙe shi zai amsa masa. Imana, in ka kalli kanka a cikin roƙon Ubangiji Ta'ala, kawai sani cewa Allah ya amsa maka, Allah ya biya maka bukatu. Wata rana tana cikin tafiyanta, sai ta ga wani tsuntsu yana sauka ƙasa, ya ɗauki ɗan tsakuwar abinci ya hauro sama, saman bishiya kenan, sai ya baiwa ‘ya’yansa da suke saman bishiya. Sai anan ta ji a zuciyanta, wannan fayi ne na Ubangiji, ni'ima ne da ya baiwa waɗannan tsuntsaye, me sa ita ba za ta tambi Ubangijinta ba da ganinta na wannan ni'imar? Ta ce, ya Ubangiji, kamar yadda ka bai wa wannan tsuntsun ɗa, ina roƙonka ka bani ni ma ɗa, zan yi shi ko kuma zan kasance mai barinsa, wato incecce ga hidimarka. To anan Allah Ubangiji Ta'ala ya amsa mata, dama haka ko lamarin yake. Duk lokacin da ka ga ni'ima na Ubangiji Ta'ala, malamai suka ce ka hanzarta, ka gaggauta, ka tambi Ubangijinka Ta'ala, za ka samu bukatanka ta biya, za ka samu Allah ya amsa maka. Kaga wani ne ya sa tufafi, ni'ima ce ta Ubangiji, tufafin nan ya burge ka, kyautan Allah ne, Allah ne ya basa wannan, sai ka koma ga Ubangiji Ta'ala, kace ya ubangiji mai sitira kai ka sitirta wani yadda ka sitirta shi ni ma ina bukatan ka sitirta ni kamar haka sai kaga ubangiji ya biya kaga wani Allah ya masa fatahi na dukiya kuma dukiya ne na halal sai ka roki ubangiji ta'ala a bisa wannan ni'ima da ka gani a bisa sanin cewa shine ya yalwantar shine ya isar da shi wannan martaba shine ya bashi wannan shine ya zuba wannan alherin nan a hannunsa wannan sadakoki da yake yi wannan afa da kuma kyautatawa da yake yi wa al'umma gabaki daya ni'ima ce ta ubangiji sai ka fahimci cewa yin Allah ne ka komawa ga al-mun'im wanda shine ubangiji ta'ala ka nemi kai ma ya ni'imta maka kamar yadda ya ni'imta wa bawansa a zaman ka kai ma bawansa Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka zai baka kuma zaka amfanar da izinin Allah ta'ala haka zalika karatu ne na Qur'ani kaga wani Allah ya masa irin wannan falalan sai kai ma ka roki wannan daga wajen ubangiji ta'ala bimana abinda ake so a fada a nan duk lokacin da ka ga ni'ima to wannan hanya ce ta budinka ka hanzarta ka komawa al-mun'im mai ni'imtawa domin shi ma ya ni'imta maka ta shi ake samu kuma kai ma in ka bi hanyar zaka samu shi yasa kaga a lokacin ruwan sama ana cewa ana amsan addu'a kaga ruwan sama ni'ima ce daga ni'imomi na ubangiji ta'ala lokacin da ake kiran sallah kana bin nadan kana fadin abin da ya fada bayan ka gama ka roka alwasila bayan ka gama ka roki bukatunka shi ma nan lokaci ne na karban addu'a ai kiran sallah shi ma ni'ima ce daga ni'imomin ubangiji ta'ala akwai ni'ima da ya wuce a kira ka zuwa Allah akwai ni'ima da ya wuce a kira ka zuwa lahira akwai ni'ima da ya wuce a kira ka zuwa sira akwai ni'ima da ya wuce a kira ka zuwa tauhidi to kaga wannan kiran sallah kalimomin ta gabaki daya sun hada wannan abubuwa da na ambata nan saboda haka ni'ima a bayanta sai istijaba haka zalika tsakanin khutuba khutuba risala ce ta ubangiji da ya aje ta a kowane sati domin ya isa wajen bayin Allah domin a isar musu sako na ubangiji ta'ala domin a isar musu sako na manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake dukkan mimbarori ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ana zama a kansu ne bisa wakilci domin isar da sako da yake tacecce daga gare sa to kaga a tsakanin wannan khutubobi guda biyu shi ma an ce lokaci ne na istijaban du'ai me yasa ya kasance haka saboda wannan sako ne na Allah kuma a tattara ku taru dan jin sakon ubangiji ta'ala lalle ni'ima ce to saboda haka ita da ta ga wannan ni'iman sai ta yi kokari ta fahimci cewa lokacin biyan bukatanta ya zo da yaqininta na ubangiji ta roki Allah kamar yadda ya arzuta tsuntsu shi ma ya arzuta ta haka kuwa Allah ya arzuta ta an ce da ta koma gida ta samu mijinta mai gidanta wato sayyidina Imran da yaji daga gareta wannan alwashi da ta doka wannan nazir da ta doka cewa idan ta haifo ta doki alwashi ta yi nazir cewa wato alkawari tsakaninta da ubangiji wannan abun da za a haifa ta kyale shi ta intar da shi mahidiman ubangiji ta'ala da yaji haka hankalinsa ya tashi ba wai kin haka ko kuma kyamatan haka ba abinda ya fado a ran shi a zaman shi na wanda ya san fikihu na rayuwa shine kada a samu matsala a je a haifi na mace to ya za ta yi da wannan nazir ya za ta yi da wannan alwashi ya za ta yi da wannan alkawari da yake tsakaninta da ubangiji kuma alkawari ne in ka yi sa tsakaninka da Allah ba abu bane na a koma baya babu juya bayan a cikinsa alkawari tsakanin mu mutane ma ya yake bare a ce nazir tsakaninka da ubangiji ta'ala tace a cikin alkur'ani mai girma yana bada labarin abin da ta faɗa إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تادوتي الواش تاي الكوري سكانينتا دا أبنجيجي تعالى باين تادوكي وننشكين كينا باين الله يا أمسامتا تادوكي ونن الواشين كيوا abun da yake cikin tan nan in ta haife shi in tacce yake ga hidiman Allah ta'ala a Baitul Maqdis kuma dama tsarin su da yake a can Baitul Maqdis a wancan lokaci ƴaƴa suna kasancewa hadimai a Baitul Maqdis iyayen su suna kai su domin hidimtawa domin su kasance masu hidimtawa wannan masallaci da Allah ya daukaka wannan masallaci da Allah ya masa daraja za su hidimta ne ta wajen ayyuka da aikace aikace da yake cikin wannan masallacin sawa'un shinfide shinfide ne sawa'un shara ne sawa'un goge goge ne sawa'un dai duk dai bukata da ta taso cikin wannan masallaci wadanda ana bukatan jiki ne ya aikata wanda ana bukatan mutane ne su yi to wadannan hadiman su za su hidimtawa wannan masallacin an ce idan suka kai shekaru na balaga sai a khayyara mutum tsakanin intuwa ko kuma ci gaba an ce in ya zabi ci gaba ne to rayuwar shi haka za ta kare zai kasance hadimi na Baitul Maqdis ila karshen rayuwar shi idan kuma ya nemi ya intu ya je yayi rayuwar shi kamar na sauran mutane to anan za a kale shi anan za a bashi daman ya je yayi haka sai bayan ta yi wannan nazari ta dauki wannan alwashin ta yi wannan alkawari tsakaninta da ubangiji cewa abinda take so ta haifa wannan tana so ya kasance hadimi na ubangiji ta'ala hadimi na dakin sa hadimi na gidansa hadimi na Baitul Maqdis Allah subhanahu wa ta'ala ko ya jita sai ta roki ubangiji ta'ala domin duk lokacin da kai aiki na gari ko kuma kai aiki na ibada ana so ka hada shi da ya ubangiji amsa mini ya ubangiji karba mini wasu suna ma roƙon ubangiji kan ma su yi aikin suna roƙon ubangiji ya ubangiji duk aiki na gari da za mu kasance a kai ka yi sa karbabbe ne a wajenka me yasa saboda in tun farko aiki na gari da za ka fada a ciki ya zama karbabbe a wajen ubangiji ta'ala to ai ka samu tsira bimana aikinka a koda yaushe zai kasance ya tsarkaka da daga duk wani dauda da ubangiji baya so a cakuda shi da ayyuka sai kaga aikin tun mafarinta ta kasance cike da ikhlasi tun mafarinta ta kasance cike da tadarrui tun mafarinta ta kasance cike da khushu'i kai baka bukatan komi Allahumma illa ubudiyatan saboda ka kasance bawa na ubangiji ya amshe ka ya kira ka kamar yadda ya kira bayin sa a cikin littafin sa mai girma wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama domin shi ubangiji ta'ala in ka samu shiga a gurin sa yafi maka komai kuma baka da abu sama da haka kuma babu abu da mu'mini yake bukata fiye da wannan wannan shine abunda idon annabawa gabaki daya yake kai a koda yaushe tahqiq na wannan ubudiyya wato bawa ya kasance bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi kuma rabbun gare sa anan taroki ubangiji wa taqabbal minni innaka antas samiul alim tana neman ubangiji ya amsa mata wannan abunda tayi niyya wannan kuduri nata ko kuma kyakkyawan kudurin da ta yi wannan alwashi nata tana roƙon ubangiji ta'ala ya karban mata shi sannan kuma ta ce menene anta sami'ul alim saboda shi shine majiyinta abinda ta faɗa shi ya san zahirinsa da batininsa sannan kuma shi masanin gaskiyanta a bisa abinda take nema din duk abin da zaka yi, duk abin da zaka nema a wajen Ubangiji Ta'ala, idan ya kasance akwai hudur, in kuma ka kasance mai raja'in ijaba daga wajen Ubangiji Ta'ala, ka kasance mai yakinin cewa Allah Ta'ala zai amsa maka, to ai ka tsira, kuma bukatan ka nan ta biya. Abi Huraira yana rawaitowa daga Manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahid. In za ku roki Ubangiji Ta'ala, ku roke sa kuna masu tabbacin cewa bukatan ku ta biya. Allah subhanahu wa ta'ala baya amsa addu'a na zuciya wanda ta kasance cikin rafkanuwa, ta nesanta ko kuma tana ganin shin wannan addu'a da nayi za a amsa ko bara amsa ba. Kaga waswasi ya shiga ciki, kaga shakku da kokunto ya shiga ciki, wannan kuma aksin yaqini yake. Saboda haka lokacin da zaka roka, ana so ka gaskata cewa shi Ubangiji Ta'ala mai amsawa ne. Sannan kuma daga cikin abunda sunanan sirri ne na kabulin addu'a, cin abubuwa da suke tayyib, cin abubuwa da suke halal. Ya zo cikin wani hadisi Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana maganan tabi'a na waɗanda sun nesanta kuma ba za a karba musu addu'ansu ba. Ya ce ash'atha akhbara ya muddu yadaihi ila sama ya kulu ya rabbi ya rabbi, matsalansa menene? Mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu la. Kaga ya kasance ash'asa akhbara yana mika hannunsa izuwa sama yana roƙon Ubangiji Ta'ala, duk da cewa Ubangiji ya alkawari cewa zai biya wa wanda suka nema daga gare sa bukatunsu, amma shi an cire shi ba a bashi ba. Menene dalilin da yasa ba a bashi ba? Aka ce mat'amuhu haramun, abun da yake ci daga haram yake, wa malbasuhu haramun, tufafinsa da yake tufatuwa da shi daga haram yake. Ya ce wa mashrabuhu haramun, abun da yake sha ya samu asali ne daga haram. Ya ce wa huziya bil harami, kuma ya tashi ma cikin wannan ciyaciye na abubuwan haram wanda namunsa duk sun girma akan haka. Fa anna yustajabu la, ta yaya za a amsa mishi? To lalle taba abun haram ko kuma faduwa cikin lamarin haram yana zama shamaki tsakaninka da karban addu'anka. A takaice ta roki Ubangiji ya amsa mata, shi lamarin Ubangiji Ta'ala duk lokacin da kai ka kasance ka jajirce kuma ka kasance mai ikhlasi, ka kasance muminin gaske, to ba ka rabuwa da imtihani. Domin shi wannan imtihanin nan yana nan hanya ne da Allah Ubangiji Ta'ala zai duba ya ga ya za ka yi bayan haka, ya za ka yi bayan abin da ka faɗa. To a takaice da ta haifu sai abun ya kasance ba inda take zata ba. Ta haifu ta ce ya Ubangiji, abun da fa na samu na mace ne, kuma Allah ya fi ta sanin abun da ta haifa din, shi ne mai kaddarawa, shi ne mai bayarwa, kan ta roka ya san za ta roka, kuma da ta rokan ma ya san cewa wannan roko ne wanda yake karbabbe ne a gurinta. Sannan kuma lokacin da ta yi wannan alwashin ma ya san cewa abun da take bukata namiji ne, kuma namijin shi ne kadai su ne wanda suke aiki a Baitul Maqdis a lokacin, mata ba a musu su yi aiki a Baitul Maqdis ba. Sai ta ce ya Ubangiji, gashi kuwa abun da na nema daga gare ka na zuri'a na samu, sai dai kuma bai zo daidai da abun da yake zai bani daman na tabbatar da wannan alwashi da na ɗauka ba. Ya tazo ne na mace, والله أعلم بما وضعت. الله كو يا في كوا سلم أبوندا تهيفا ده تو أما ميساني تجي وني حالي كو كوما مغانان تيكا سنجي أتكين وني حالي ده تكيجي مغانان تيكا سنجي أتكين وني حالي نتكيجي سابو ده دليلي كامرحكا كاغا الكواري ده أبنجي با أبو بانينا أجني kuma ita ta dauki alwashi ta yi alƙawarin cewa wannan abin da za ta haifa ya kasance hadimin Ubangiji a Baitul Maqdis. Sannan abu na biyu, abin da ta haifa na mace ne, kuma mata ba sa aiki a cikin Baitul Maqdis a wancan lokaci, saboda idansu maza ne kadai ke aiki a wannan guri, saboda matsaloli kamar irin na su haila, matsaloli kamar irin rauni na mata, shi yasa aka yafe musu aiki a Baitul Maqdis a wancan lokaci. Amma kuma da yake ta gaskata lamarin Ubangijinta, kuma da gaske take, tana da gaskiya akan niyyan da ta dauka, ita ba ta yarda hakan ya tafi koda a suna ba, sai ta ce wa inni sammaituha Maryam, anan ta ba ta sunan Maryam. Kuma Maryam a lugha nasu na Ibraniyanci an ce shine wato khadimatur rabb, wato koda a suna ne tana bukatan wannan ta kasance hadima na Ubangiji, ta kasance Allah ya amshe ta akan haka. To kaga daga cikin abun da ta aiwata, ta roki Ubangiji ta'ala, kuma ta nemi Allah ya amsa mata, ta dauki alwashi, sannan kuma ta ba da suna mai kyau. Sai abu na hudu, ta nemi tsarin Ubangiji ta'ala ya tsare wannan abun da ta haifa da zuri'anta gabaki daya daga shaytanin raji. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari yadda shaydanu suke da jarirai, yadda shaydanu suke da ayyan bil adam, dama ko shaydan dan adawa ne, amma kuma basu iya da Maryam da danta Isa ba. Kullu mauludin yahnasu shaytan illa Maryam wa ibnuha Isa, an ce sanadiyan abun da yasa sayyidatuna Maryam da danta Isa sun tsira daga wannan lamari na shaydan, sun tsira ne da wannan ta'awizi nata da ta yi tun farko. Abubuwa hudu tai ya sanya albarka akan yarta da zuri'anta gabaki daya. Na daya, ta kasance mai gaskiya cikin alwashinta na cewa ta intar da wannan abun da za ta haifa, ba ta bukatan hidima na anini daga abun da za ta haifa, ta intar da shi liwajhillah, ta intar da abun da za ta haifa izuwa hidiman Ubangiji kadai, ba ta bukatan aninin hidima daga abun da za ta haifa, daya kenan. Sannan na biyu, ta ce fataqabbal minni, ta nemi Ubangiji ta'ala ya amsa mata. Sannan na uku, at-tasmiya bismil jamil, ta ba ta suna mai kyau, kuma suna mai kyau yana da ta'asiri sosai, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a koda yaushe baya barin mutane idan ya same su ko kuma sun shigo wajensa da mummunan suna akan sunan da suka shigo da shi. Akwai lokacin da Abi Huraira aka rawaito an Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idza sami'a isman qabihan ghayyarahu famarra ala qaryatin yuqalu laha afra fasammaha khadira. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi da sayyidatuna Aisha take magana, tace manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa, duk lokacin da ya ga suna wanda bayi da kyau, suna wanda ya kauce baya bari akan wannan sunan, yana canjawa zuwa kyakkyawan suna da zai dace. Yace ya wuce ta wani gari da ya tambaya, aka ce menene, yace menene sunan garin nan, aka ce Afra. Afra ko gari ne wanda an ba ta suna ko kuma suna ne wanda ana bayarwa a inda baya tsirar da amfani, sai manzo bai so musu su kasance da wannan sunan ba, sai ya canza musu da sunan Hadira, imana gari ne wanda yana nan kore mai ciyar da sirrai masu amfani. A da sunan Madina ya yake, sunan Madina a da Yasrib yake, amma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yazo ya canja mata suna zuwa Madina, kuma yana kiranta da Taiba. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ila yau a cikin wani hadisi wanda Sa'id bin al-Musayyib ya rawaito daga babansa, daga kakansa, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da kakansu ya shiga, yace da shi masmuka, qala ismi huznun, yace sunansa huzn, qala bal anta sahl, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canja masa suna daga huzn zuwa sahl, sai shi kuma bai iya ya amshi haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba saboda kubucewan hikima daga gare sa, sai ya ce ma anabi mughayyirin isman sammanihi abi, yace ni bani canza suna da mahaifina ya bani shi. Sai Ibn al-Musayyib wanda yana nan jika ne gare sa yake cewa fama zalat final huzuna ba'd, yace ai da ya amshi wannan suna da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayar, rashin amsansa ga wannan sunan ya sa har ila yau wannan bacin rai bai bushe daga mu ba saboda huzun daga bacin rai, yace bacin rai ta kasance tare da mu har ila yau, mun kasance wato sun kasance masu kasawa, wannan kasawan kuma a ƙarshe ba ta haifan musu, ba ta zuwa musu illa da bacin rai. To saboda haka suna mai kyau suna ne wanda yana da ta'asiri, suna ne wanda yana da amfani, suna ne wanda zai sa wanda aka masa wannan sunan sunan ta bi shi, in ba haka ba da manzo sallallahu alaihi wa sallama bai kasance mai jajircewa wajen canja munanan sunaye da suka zo a cikin jahiliya zuwa kyawawan sunaye da musulunci ya yarda da su, kuma kyawawan sunaye da suka kasance wato tayyib wanda zai kasance abun karbuwa a wajen Ubangiji Ta'ala. Mu duba mu ga sunayen ƴaƴansa, zaka ga sunaye ne masu kwantar da hankali, kaga Abdullah, kaga Ibrahim kamar suna ne na Khalilullah, kaga Abdullah suna ne wanda yana magana akan bawan Ubangiji Ta'ala, kaga Al-Qasim suna ne wanda yana magana akan rabe-raben ata na Ubangiji Ta'ala, kaga sunaye ne wanda suna da ma'ana, kuma sunaye ne wanda za su sa ɗa ya kasance ya amfana da wannan suna da Allah ya kaddara masa, sai kaga albarkan sunan tana bin mutum. Haka zalika a can gaba za mu zo mu iso kissa na Sayyidina Yahya, mu ga yadda Ubangiji Ta'ala ne ma ya bashi wannan sunan bisa wahayi, kuma ya sunan ta kasance tare da shi. Lokaci yana nuna lokaci yayi, kuma ga shekisan mun zo kusan tsakiyanta, saboda haka za mu dasa aya a nan, gobe in Allah ya yarda za mu tashi daga inda ko kuma daga gaban da muka tsaya. A takaice mun zo inda ta yi abu guda hudu wanda ya jawo albarka a cikin zuri'anta. Mun ce na farko shine ta bada wato tayi alwashin tana bukatan wannan ya kasance abinda za ta haifa ya kasance hadimi a cikin Baitul Maqdis. Na biyu ta nemi Ubangiji ya amsa mata wannan alwashi da tayi. Na uku kuma ta nemi ta sa koda da suna ne, ta ba da suna mai kyau. Sannan kuma na hudu ta nemi tsarin Ubangiji akan abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mata akan abinda ta haifa. Wannan abubuwa guda hudu malamai sun ce shine ya kasance dalili na samun albarkan zuri'anta, wanda ya kasance har ila yau ana cin moriyar tarihinsu. kuma ana jin abubuwa na ban mamaki da abubuwa da za su kusantar da mutum zuwa Ubangiji na kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan mu'amala da yake tsakanin bawa da Ubangijinsa da kuma taslimi da tafwidi da kuma karban kaddara na Ubangiji. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.